بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يوم وانا ما تارى مفاجأة وانما مسلاتي إنا فارى من لدي سواة الدين المسلم تي لي سواة يوم الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan majalisi a yau safiyar Alhamis 5 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 6 Allahu musta'an azumi ya fara tafiya 6 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda shine daidai da 6 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya domin ci gaba da wannan majalisi wanda yake gudana a cikin wannan wata mai albarka. Jiya idan ba a manta ba mun kwana a ƙarshen aya ta 5 a cikin wannan sura da muke tafi a kanta, suratul Kahf. Yau kuma insha Allahu ta'ala za mu dora daga inda muka kwana a kansa jiya. Malama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
لا يستفاد الخير. الله مدعوكين سركي ينا شي قبدا بياني دمغنا دمنزو صلى الله عليه وسلم تمريد تنفر فنسور الأخ الأخوه وليادة الله مدعوكين سركي في سامي إما الدايمنا وليدة ما في سادة النئمة aiko manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo tare da shi akwai kundi wanda yake a cikin shi ne akwai shiriya ga bayin Allah madaukakin sarki wanda ya zaba ya kasantar da su sai shiryayyu kamar yanda kuma akwai razanarwa ga jan hankali ga waɗanda yake sun kafirce sun ki bin wannan sako da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Allah madaukakin sarki yake cewa da shi fala'allaka basirun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa. Allah yake cewa da manzansa kamar zaka halakar da kanka, kamar zaka cutar da kanka saboda tsananin damuwar da kake a cikin ta kasantuwar cewa waɗanda kake kiran su zuwa ga gaskiya kake musu bayani na wannan littafi da aka aika maka, kake sanar da su saƙon da wannan littafi ya kunsa, amma kash sai suka juya baya suka ki yadda da abin da ka faɗa, suka ki amsar bayaninka, wataƙila ma suka yi izgili ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake musu, suka faɗi munanan maganganu a kansa. Babbar damuwar da ita ce ba su yi imani ba, sai wannan ya damu manzo sallallahu alaihi wasallam, ya sanya shi cikin damuwa da har Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan damuwar da cewa kai ka ce manzo sallallahu alaihi wasallam zai halakar da kansa saboda yanda tsananin damuwa ta cin masa akan yanda waɗannan mutane ba su yi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya aika da shi na sako wanda yake ya zo a cikin Alƙur'ani ba. Sannan wasu malaman ta wata fuskar suka ce damuwar tana kasancewa ne lokacin da wannan wanda ba su yi imani din ba rayuwarsa ta zo ƙarshe, mutuwa ta cin musu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsananin damuwar cewa gashi har mai aukuwa ta auku amma ba su karɓi sabon Allah madaukakin sarki ba. Wannan shi ne dubbataccen ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki da yake a cikin wannan aya a cikin wannan sura mai albarka. Idan ana magana a kan la'alla tana iya yiwuwa, tana iya kasancewa, tana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin yaren Larabci, amma a wannan maudu'in ma'ana wannan bidiyon da ake ana magana ne akan tarajjihil mahbub, ma'ana ta yi fatan wani abu ya kasance wanda ake son wannan abun ya kasance, ko kuma lil ishfaqi fil mahbub, kana tausayawa mutum saboda wani yanayi da zai fada na wani abu da ake gudu ake neman tsari da shi a haka la Allah take daukar ma'ana annan gurin ta dace da kasance ma'ana ta farko ko ta biyu ma'ana ta biyu domin da in Allah madaukakin sarki ba zai so na su sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin damuwa ko ya kasance cikin kuncin da har za a iya ammana ne a matsayin halaka dan haka Allah madaukakin sarki yana tausaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin damuwa da ya shiga sakamakon rashin imanin da waɗanda suka tangare suka yi na imani da alwarin da saƙon da ya zo da shi daga Allah ko kuma sarki domin saƙo ne na gaskiya kuma ya fi kowa sanin cewa wannan saƙo gaskiya ne ya fi kowa fahimta da yadda da imani da cewa bin wannan saƙo shi ne shiriya a wannan saƙo ne in an bi shi tiryantiyan za a auki dubban tsira sai yake jin damuwa a zuciyar shi na cewa waɗannan da suka yi imani da wannan saƙo sun fa ɓata sun fa halaka wannan damuwa shi ma har sai ya zama ta iya cutar da shi domin damuwa idan ta yi wa ɗan adam yawa a cikin zuciyar shi tana son shi ya zama kun ya ci sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fala wa la'allaka ka baqi'un nafsak wannan abin zai iya zama kowa har ka halakar da ɗin ka saboda tsananin damuwa da kake ci Abu Hayyan a cikin tafsirin shi Al-Bahrul Muhit ya kawo maganganu akan menene maqsudi ko menene ake nufi da wannan magana da ake yi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kawo maganganu kusan guda uku zuwa hudu na farko yake cewa na Allah a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki fala'alla ta rafi'un nassat ta zo ne a mahallin tausayawa ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana tausayi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da shi kada ka damu ka ji damuwar da za ta halakar da kai kamar mutum in zai fahimci cewa wani abu ya damu shi ba razana a kan mutsoshi ya sa wani al'amari a mace sai ki zuci na ɗan lashin wannan da yake cikin wannan damuwar tana cewa da shi kar ka damu da wani laifin da kake ciki already damuwar ta auku amma kina gaya mishi kalmomi ne wanda za su tausasa mishi zuciya su kwarantar masa da abin da yake a cikin ransa da damuwar da ta fara cin masa kina mai nuna mishi tausayi da tausasawa da zai kai sa mai kan damuwar ta zama kuka ya yake ta masa illa magana ta biyu yake cewa akwai malaman da suke ganin la'alla a nan gurin ta zo ne lillahi hanyar yi Allah da wani sarki ke wa masu sallallahu alaihi wasallam na cewa kada ma ya damu ba wai ana magana a kan wai magana ce ta yanzu ana nan lashi ba ne an yi wa mutum umarni ko magana ce ta ka yi abin da ake maka umarni a kan wani don haka kada ka damu ballantana damuwar ta halakar da kai kada ka sanya damuwar da za ka zo ta cutar da kai a kan wannan al'amarin da yake faruwa na waɗannan waɗanda su kangare su suke amsar saƙon da aka ba a mutum da shi Allah ya sa mu da damuwa na uku sai ce wannan an zo da shi ne bi istiha tambaya ce neman ƙarin haske amma ba wanda ake neman ka ce wani abu a kai ba tambaya ce wadda take kunshe da saƙon inkari saƙon musantawa saƙon rusa abin da ake so a rusa maka na wata fahimta da kake da shi ko wani abu da kake da shi na sani ake so a nuna maka wannan abu bai dace ba ba daidai ne kai ba ba haka mai kamata a kai ba dan haka sai ya zama to yanzu kai za ka damu kanka a kan rashin imanin su ma'ana kada ka damu kanka irin shi ne yanzu idan wani yana cikin zuci dan Allah saboda wannan abin ki fasa da kuma a rai tambayar da kike yi a zahiri amma a ƙasa ma'anar ne ne in kari kike mata rushe mata wannan damuwar kike so ki na cewa wannan abu fa bai kai ta damu ba dan haka kar ma ka damu da ka kunga a yin la'alla ta zama al-inkar ne amma al-mutazam al-istiham akwai al-mutazam ne bil inkar ana yin tambaya ne amma tambaya wadda take kunshe da sako na rushe wannan abu take kokarin a nuna wannan abu ba abin da ya kamata a ce an kasance a kan shi bane ba magana ta hudu suka ce taqriru wa tawqif la'alla an hukuntawa ce shar'antawa ce Allah ya
ubangiji sarki Muhammad sallallahu alaihi wasallam
umarni ne
yayin masan cewa kada ka damu
da abin da zaka karanta magana kawai kafa ma'ana kawai amma mai hukunci ne umarni ne daga Allah madaukakin sarki da ke wajen cewa kar ya damu da wanda har za ta zama kuma ya wuce har ta halatta da shi game da wani kuma wannan ma'anoni guda huɗu sune malamai suke ambatawa da kashin tasiri wani ayi kowa yana da ɓangaren da yake karkata a kansa kowa yana da abin da yake ganin ya dogara da shi na jerin kwanan ayoyi tare da haɗa ayoyin alƙur'ani da dora wannan ma'anar da yake ganin ya rinja ya rinja ko bisa hujjoji na ayoyin alƙur'ani ko kuma abin da yake dace da gaskiya ke ayi al'allama a shekai da rahmatullahi alaihi ya ce shi a wurinsa ya fi ganin cewa la'alla ta zo ne a nasibar sunnahi tana da kan masu sallallahu alaihi wasallam wannan hanyar kuma zai iya zama cewa ko dai an hane shi ne tun kafin ma ya damu kada ka damu don sun ji tsayawa ta saurari ka kada ka damu don sun juya baya a kan abin da ka tunatar da su kada ka damu don sun ƙi yin imani kada ka damu don sun maka izgili kada ka damu don sun tafi suna zuldarka suna kulle kullen kan rasu su ji ta maka akan sabon Qur'ani da ka zo shi wannan kuma wannan ya zanto mai ibtida'a ma'ana kar ma ka damu kuma sani ko kuma hanyar yin Allah da kake sarki ya ce bayan damuwar ta faru sai a hana shi damuwa amma dai magana ta fi dacewa da ya kasance umarni ne Allah da kake sarki ya ce ko da kuwa ba za mu ce ko za ka yi ta tana ne na ganin cewa ka rusa sawa ka ce Allah da kake sarki ya ce lallashi ne Allah da kake sarki ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda kuma dalibin malamin da sai sun fita biya a kan annabi da shi har da Allah ya yi sai rahmatullahi alaihi su fi da biya a kan cewa kani ne Allah ya dauke sarki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mali idan kuka kalli sauran ayoyi na Qur'ani wanda Allah ya dauke sarki yake nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam irin umarni wanda yake masa nasa shi shi kai za mu ga akwai ayoyi da suke karfafa cewa annabi ne Allah ya dauke sarki ya masa ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وهم حسابهم صدق داود ومن المنسوس نالجيين يقول من كافر sun doye akan abin da suke kai sun yi kene ne akan sakon da ka zo da shi na alƙali sun yi imani shi kada damu daga shi na kunci saboda haka Allah madaukakin sarki yana so ne ya rasu wani rako a nan na rayuwar duniya da za su ji daɗi su more su samu lafiya su samu abin da suke so na takaitaccen lokaci amma ranar gobe kiyama kuma suna da azaba wanda take mai girma sha mai umarni da shi wannan kan ya yi damu kan ya yi fushi a cikin suratul shu'ara Allah madaukakin sarki yake cewa da Allah tabaraka wa nafsaka Allah ya kuma mu'min kada ka damu a cikin zuciyarka dan ba su kasance sun yi imani ba fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat shi suran fatir kada zuciyarka ta zama tuta ta fi akan damuwa da takaici da jin damuwar cewa dan me isa ba su imani ba wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim la tamuddan 'aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wala tahzan 'alayhim kada ka damu ashe in ka kalli irin waɗannan ayoyin da Allah madaukakin sarki ke cewa manzonsa kar ya damu kar ya damu sai mu ga la Allah a nan gurin ta fi dace da kasance ni hani Allah madaukakin sarki yau ma wato yan halitta sallallahu alaihi wasallam akan cewa kada ya damu da halin da waɗanda ba su yi imani da alqur'ani da ya zo da shi ba a matsayin sako daga gurin Allah madaukakin sarki a matsayin kundi da ɗan adam zai sanya shi a cikin addininsa da rayuwarsa ga baki ɗaya a kan tafarki na shari'a da Allah ya nufa ya ƙaddar wannan al'umma ta kasance a kai idan sun kangare sun ƙi kada manzo sallallahu alaihi wasallam ya damu a kan wannan fala ta'sa 'ala al-qawmi al-kafirin kada ka kasance cikin damuwa wanda za ka damu zuciyarka ta hana ka tsumi saboda waɗanda sun kasance ba su imani ba Allah ya san cewa zai iya damuwa ɗin domin zuciyarta sani taushi ce zuciyarsa ne tausayi ce zuciyarsa ne cike take da jin kai shi yasa a wani gurin sai Allah ya bashi haƙuri ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون Allah yace da manzansa mun sani zuciyarka za ta iya shiga kunci da damuwa saboda abin da suke faɗa saboda abin da suke yi na kafirci saboda kalmomin da suke yi don su cuta maka saboda cutarwar da suke yi wa sahabban gaske Allah ya bashi mafita fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ashe an san manzon sallallahu alaihi wasallama zai iya shiga damuwa shi sa sai aka hana shi karye damuwar da yake za ta iya zamantuwa ta cutar da shi domin asafa ai tana mutum mublika damuwa wadda in ta yi yawa za ta zamantuwa da ita ta haifar maka da wani ciwo ko wani kunci ko wani al'amari wanda zai iya zamantuwa ya illata rayuwarka da dan Allah madaukakin sarki kaunar da yake yi wa manzansa ba za ka bari ya kasance a kan farki wanda yake zai cutar da shi ba shi sa Allah madaukakin sarki ya masa wannan hali don haka dai a duk wannan aya hali ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya masa na cewa kada ya damu akan kafircewar kafirai da rashin imaninsa da sabon da yaso da shi na alqur'ani damuwar da har za ta iya kaiwa zuwa ga ta halatar da shi ko ta haifar masa da cutarwa wanda za ta iya bayyana a rangar jikinsa ko kuma a zuciyarsa. Na'am.
Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa ga manzo sallallahu alaihi wasallama ga mu al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama baki daya inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala Allah madaukakin sarki yace mun sanya duk wani abu wanda yake a ban kasa wanda idanunku suke iya gani wanda hannayenku suke iya tabawa wanda digadiganku suke iya tafiya a kansa wanda kuke gani da idanunku yake zamantowa ya ɗebe muku cewa ko kun amfana da shi ko kun kalle shi kadai ba ku yi wani amfani na zahiri da shi ba alhalin kuma yana da amfani da Allah madaukakin sarki ya samar a samar da shi din a ban kasa gabaki dai wannan Allah yake mun sanya shi a ban kasa ne domin ya zamanto ado a gare ta zinatan laha saboda su kawata ban kasa din gabaki daya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala sannan kuma dan mu jarabce su suwa kenan ɗan adam baki ɗaya ayyuhum ahsanu amala wane ne wanda zai fi kyautata aiki a ciki wane ne wanda zai yi amfani da wannan abu baɗai gurin inganta ayyukansa waye wanda zai yi amfani da wannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya samar a ban ƙasa domin ya yaukaka imaninsa waye wannan abubuwa za su zamanto mai sila wanda zai aikata ayyuka na ƙwarai wanda zai yarda da Allah madaukakin sarki shine aiki mai kyau linabluwahum ayyuhum ahsanu amala domin mu jarraba su mu tantance su mu rarrabe su waye waɗanda za su yi aiki mai kyau da kuma wanda za su yi aiki wanda yake mummuna ne malamai a ƙarƙashin wannan aya suna kawo maganganu waɗanda suke masu yawan gaske duba da kowane ɓangare kowane malami akwai ɓangaren da yakan kalla na irin taskokin ma'anar da Allah madaukakin sarki ya adana a cikin wannan aya a jerin kwanan irin waɗannan ayoyin da suke zamantowa ayoyi ne da suke dawo da ɗan adam ya dawo cikin hayyacinsa suke farkar da shi ya gane cewa babu fa abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a ban ƙasa wanda kawai an samar da shi ne haka nan sasakai komai da Allah madaukakin sarki ya sanya shi ne da hikma shi yasa sai ya fara tunatar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara tausasa zuciyarsa akan cewa kada ya damu don waɗancan sun kafirce fa dama ita rayuwar gabaki dayanta da shimfidar da aka yi mawa ban ƙasa da abin da aka tanadar akan ƙasar nan abanta ta yanda abu ne da yake fitowa a fili a zahiri ake ganin ko wanda yake ƙasashin ta gabaki dai dama Allah mai zaki ya samu mishi dan ya zamanto ado da kawa ga wannan ƙasa din sannan kuma ya zamanto hanya ce da Allah zai jarabta bayan sa domin ya tantance su domin ya rarrabe ni ya mizallahu al-khabitha min al-tayyib saboda Allah madaukakin sarki ya rarrabe mummuna daga wanda yake kikkiawa wanda dama Allah madaukakin sarki ya ga ya san akwai wannan sinfin na mutane guda biyu akwai wannan nau'in na mutane guda biyu akwai wannan sinfi na mutane guda biyu waɗanda akwai wanda za su yi imani akwai kuma wanda ba za su yi imani ba shi yasa Allah sai ya gaya wa manzansa cewa ga sunan waɗannan alqur'ani ne zaman to musu inzari jan hankali da gargadi da razanaswa waɗannan kuma alqur'ani zai zaman to musu hanya ko tafarki da za su bi ci imani da shi su kyautata ayyukansu da rayuwarsu sai zaman to musu sun samu kyakkyawan sakamako tun da yake Allah ya riga ya kaddara cewa dole a samu wannan bangarori guda biyu sai ake tunatar da manzo sallallahu alaihi wasallam ake bashi haƙuri akan haka waɗannan fa yanda kaga Allah ya nufa da su dole haka za su kasance domin Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara cewa za a samu wanda za su imani sai a samu wanda ba su imani ba dan haka shine munasabar ayar da malamai suke fada idan aka kalli jerin gwanan ayoyi wani zai iya cewa ana magana akan imani da aiki na ƙwarai kwatsam kuma an shiga magana akan ƙasa da abin da yake kanta a'a ba wai hada hancin zance akai wanda ba su da alaka da juna ba zantukan suna da alaka da juna ta fuskar Allah ya faɗi kaco kan din ma wai menene dalilin samar da waɗannan abubuwai dama dan a rarrabe wanda zai yi aiki na ƙwarai da wanda yake ba zai yi aiki na ƙwarai ba dan haka lalla shine ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa yi haƙuri haka sunnar Allah madaukakin sarki ta gada haka Allah ya nufa haka ya kaddara cewa dole akwai wanda zai yi imani akwai wanda ba zai yi imani ba akwai wanda zai rabauta akwai wanda ba zai rabauta ba ai ita rayuwar ma gaba ki dinta ta taho ne akan haka inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha malamai suka ce ai Allah madaukakin sarki yana nufin abin da duk ya sanya a ban ƙasa na abin da ya shafi dabbobi na abin da ya shafi tsirrai na abubuwa wanda ba sa motsi da suke tsaye kyam abin da suke tsaye duka gabaki dai Allah madaukakin sarki ya samar da su a ban ƙasa zinatan wanda idan an kalla za su kawata idanu ko in an yi amfani da su za a ji dadi za su ɗebe kewa in an sanya su a baki za a dandani dadi da garbi na irin abin da ɗan adam yake so in an kalle su za a ji an yi farin ciki an samu kwanciyar hankali an kawata gani da wannan abin da ake gani wannan duka Allah madaukakin sarki ya samar da su a ƙasa kuma wannan Allah ya faɗa mana a wurare daban-daban a cikin alqur'ani na irin yadda Allah madaukakin sarki ya sanya abubuwan da ya samar a kan ƙasa su zama tuwa ɗan adam ado almal wal banuna zinatul hayatid dunya haka Allah madaukakin sarki ya ce da dukiya da ƴaƴa duka ado ne da ƙawatawa na rayuwar duniya dukiyar nan tana menene ban ƙasa ƴaƴan nan da za a samu a kan me suke kai komo a kan ƙasa ashe duk Allah ya samar da su don su zama tuwa awani da adu wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun dabbobin nan da suke kai komo a ban kasa Allah madaukakin sarki ya sanya su su zama to abubuwa na amfanarwa a gare mu a ci daga naman su a amfana daga sassan jikinsu a amfana da fatunsu gurin yin tufafin da za a sanya da kayayyakin da za a yi amfani da su da jikin kuna da za a zuba kaya da sauran abubuwa sai ce wa lakum fiha jamalun a cikin waɗannan dabbobi din da Allah madaukakin sarki ya halatta muku kuma ya halice su a ban ƙasa akwai ado da ƙawatawa gare ku lokacin da suka fito a jirare suna tafiya wurin kiwo ko suna tafiya wurin da yake sun nufi wani guri a wani adadi nasu in kuka kalle su sai su bada sha'awa da lokacin da suke dawowa yanzu a nan gurin idan akwai mana mai kiwon kaji ta gaya mana inda take jin daɗi, ta shiga ɗakin noman kajin ta gurin nan ta gansu suna ta tsatsagar abinci suna cike da lafiya da ƙoshin lafiya, idanunta suna ne suna jin, in ta shiga ta gansu duk a kunkuma a guri guda ba sa motsi ta tsanga lafiya, idanta zai ji daɗin ganinsu ba sai ci ba. Ashe Allah ya sanya dukkanin wasu halittu da muke gani musamman waɗannan na dabbobi ƙawatawa ne a cikin idanunmu, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ya halicce dawakai, Allah mun ɗauki sarki ya halicci alfadarai, Allah ya halicci jakuna, duka litarkabuha saboda ku hau su kuyi sufuri su ɗauke ku daga nan zuwa can, inda ƙafafuwanku ba za su iya kai ku ba, ko kuma koda za su kai ku za ku galabai da gurin isa wannan wurare. Sannan mulkin sarki ya halicci waɗannan dabbobi litarkabuha don ku hau su su zama ɗinku hanya ce ta sufuri wa zina, kuma sannan ya sanya su suka zama su ado da ƙawa ɗin gare ku. Ashe duka waɗannan abubuwan menene? Ado ne, suna ƙara tabbatar da wannan ma'anar da Allah maɗaukakin sarki ya ce a kan ya sanya a ban ƙasa abin da zai zamanto mana ado da ƙawatawa. Hadisi ya inganta daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, inda yake cewa Manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna ad-dunya kullatun khadra wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi fitnati bani isra'ila kanat fi an-nisaa. Manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ad-dunya kullatun khadra, tabbas lallai rayuwar duniya ko abin da yake a cikin duniya wani abu ne wanda yake mai daɗin ɗanɗano, kuma khadir wanda in an kalle shi yana ɗebe kewa a idanu, yana kashe ƙwarƙwatar idanu, idanu sukan daɗaɗa da kallon wannan abu. Domin ganyayyaki da muke gani an yi amfani da khadir a nan gurin saboda yadda koren abu yake da ɗaukan ido, yake da sanya nutsuwa da aminci. In ka kalli bishiyu ko tsirrai waɗanda musamman in suna jerare-jere sun an kalle su suna da sanya farin ciki da nutsuwa a cikin zuciya, sai manzo Allah ya kwatanta mana wannan ɗin daɗin kallon kamar haka ne abin da yake a cikin duniya na daɗaɗawa na abin da za a ci ko a sha ko a rataya a tufafi ko wani abin da za a yi mu'amala da shi ko abin da za a mallaka, mai daɗi ne a harshe ko mai daɗi ne a baka, sannan kuma ana samun wani abu na nutsuwa da mu'amala da shi da ganin wannan abin da za a yi ko da ko ba a amfana da shi ba. Haka manzo Allah ya wasafta al'amarin duniya, da haka in an ce kulwa kake ɗauka sai abin da kaɗai zaki ci, ita dukiya ko wani abu na mallake-mallaken duniya ko ba abin da zaki kai baka bane ba, gardi ne da shi. Yanzu ina jin wata in ka tuna account ɗinka tana da ɗan wasu zeros a farko, akwai nambobi masu yawa ba ta jin daɗi ko ba abin da za ta siya, sai ta jin tana jin daɗi a rayuwa. Kulwa ɗin ce khadira mai daɗin gani, ko ba za ki sanya wani tufafi yanzu a jikinki ba, in kika buɗe lokarki ko akwatinki da kina da wannan kayan sai ki jikin ji daɗi. Wannan zinaran naki ko ba za ki sa shi ba, ko a shekaru ba za ki sa ba, amma in kika buɗe shi kawai a kes ɗin shi ke kalla sai ki ga har wani murmushi ke yi, daɗin gani. Kulwatun khadira. Allah maɗaukakin sarki ya ce, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuma lallai Allah maɗaukakin sarki ya halifantar da ku a ban ƙasa, liyan fayanzura kayfa ta'malun, domin ya gane za ku aikata. Ba wai gani wanda yake rashin sani ya gabace shi ba, gani wanda ku ake so yanzu ku tantance Allah ya sani, kuma ya san hikimar, kuma ya san me zai faru, kuma ya ba ku labari, ku ake so yanzu ku yadda ku yi imani da abin da aka ba ku labari. Ku gani a junanku yaya kuke aikatawa da wannan ni'ima da malar da wasaba da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ku da shi. Shin ka kasance cikin wanda za su yi amfani da wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da shi gurin neman yardar Allah? Ko kuma wannan daɗi da wannan kwanciyar hankali da wannan lutufi da Allah ya miki zai mantar da shi hanyar Allah, za ka kangare ka bijiri a kan abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi? Shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqu ad-dunya, kiyaye duniya, wannan daɗin da yake cikinta, wannan tanade-tanaden da Allah maɗaukakin sarki ya ban ƙasa, ku kiyaye shi, ku yi taka tsantsan da shi, kada ku matsanta gurin sansa, kada ku wuce gona da iri gurin ruƙunku mai sa, kada idanunku su rufe gurin nemansa, kada in kun mallaka ku yi ƙememe ku aikata alkhairi da shi. Ittaqud dunya, kuji tsoron duniya, ku kiyaye duniya. Ashe kenan wannan hadisi yana ƙara ƙarfafar wannan aya ta fuskar ƙara fashin bakin ma'anar menene abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin wannan aya. Sannan akwai hadisi dai da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya aka rawaito daga Hakim bin Hizam, Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhal mala khadiratun kullu, wannan dukiya da kuke gani kai ka ce wata koriyar yabanya ce mai daɗin gani, kuma sannan wani abu ne mai daɗin lasa a baki. Dukiya gwanin daɗi ce, kuma menene asalin dukiya? Abin da yake fitowa daga ban kasa shi ne asalin dukiya, shi ne asali gwal azurfa tsirrai da Allah madaukakin sarki ya rufa za su fitar, za su fito a ban kasa a cire amfanin gona, ma'adanai da albarkatu da za a ciro su daga ban kasa a zo a sarrafa su a cire wasu abubuwa masu tsada masu kima, a sana'anta abubuwa masu tsada masu kima, wannan shi ne asalin arziki daga kasa yake fitowa. Don haka a wannan ayar Allah madaukakin sarki ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha, mun sanya abin da yake a ban kasa ado ne ga wannan kasa. Akwai matsala da malamai suke tattaunawa ciki, akwai namus da mashari a tafsirin sa ta sha'ani ke cewa zinatan laha ma'ana ado akan ban kasa, wannan na nuna ashe duk abin da yake ban kasa ado ne kenan, ko kuma akwai wasu keɓantattun abubuwa waɗanda ba ado ba. Sun ce to malamai suna da maganganu guda biyu. Na farko ana magana ne zinatan laha akan abin da ya cancanci ya zamanto ado ɗin, abin da yake ƙawata ran ɗan adam ɗin shi ne yake amsa sunan zinatan laha. Sa'ilin da kuma magana ta biyu ta wasu malamai sai suka ce in an ce ado to ba ta tare da takhsisi bane ba, komai da ka sani a ban kasa na ado ne. Sai suka ce su waɗancan masu magana na farko na cewa abubuwan da suka cancanci su zama ado su ne suke zamantowa ado, sai suka ce ya ga ayyuka abubuwa waɗanda suke masu cutarwa, halittu waɗanda suke masu cutarwa ga ɗan adam, tunda Al-Qur'ani yana magana ne da ɗan adam ɗin, ya za a yi waɗannan halittu ɗin kamar maciji, kamar kunama, kamar mu ce kamar zaki, kamar su kada, kamar su waɗanda suke cutarwa ne su ga ɗan adam, ya za a ce sun zama ado? Allah ya sa kun fahimci mahallin ikhtilafin nasu. Waɗancan sun ce gabaki ɗaya komai ado ne, waɗannan suka ce a'a abin da ya cancanci ya zama ado cikin abin da yake daɗaɗa ran ɗan adam shi ne in yake amsa sunan ado, amma waɗannan abubuwa da suke cutarwa ba za a ce musu ado ba. Malamai sun ba da amsa akan wannan magana gabaki ɗaya, suka ce idan ana magana akan halittar Allah madaukakin sarki to gabaki ɗayanta ado ce, gabaki ɗayanta ƙawatawa ce, gabaki ɗayanta alkhairi ne a cikinta, ko da kai ba ka riski wannan alkhairin ba, ko da jalibin sharrin wannan halittar ka fuskanta kai a matsayinka na ɗan adam baya fitar da ita daga kasancewarta ado, domin ado ce a haƙƙin Allah madaukakin sarki domin isassa ce da buwayarsa ta sa ya halitta. Allah ya sa magana ta fito fili. Don haka komai da yake ban ƙasa ado ne, ko da kuwa kai baka ga ado a wannan abun ba, ko da wannan halittar ta yi maka wani iri, to ai ta ishe ta ado cewa Allah ne ya samar da ita. Da haka duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a ban ƙasa ado ne, saboda yana ƙara tabbatar da samuwarsa, yana ƙara tabbatar da isassa da buwayarsa da izzarsa, abin da ya yi wanda babu wanda ya isa ya kwatanta yin wannan abin ballantana ya yi sa, don haka ado ne fi haƙƙihi subhanahu wata'ala, wannan abin ko da an gan shi a matsayin abin cutarwa ya kasance abu ne na ado, saboda yana tabbatar da isa da buwayar Allah madaukakin sarki da ƙarfin ikonsa na halittar abin da ya ga dama, a bigiren da ya ga dama, a lokacin da ya ga dama, a kuma yanayin da ya ga dama. Da haka zinatan laha komai na rayuwa da kake gani, komai na abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a ban kasa ado ne. Da haka kar ka zo kana kushe halittar Allah, kar ka zo kana aibatawa, kar ka zo ka ce wai kai baka ga me hikimar wannan abun ba, me ya kyawun wannan halittar, me amfanin samuwarta, kar ka ce haka. Duka Allah madaukakin sarki ya samar da ita zinatan laha, sai ya ce linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, domin mu rarrabe mu jarabce su a bisa wannan abubuwan da muka halitta, wane ne wanda zai yi aiki mai kyau, wane ne wanda zai yi aiki wanda yake mafi kyau, ba mafi yawa ba, mafi kyau. Kuma wannan ayar ma'anarta ta fito a wurare daban-daban a cikin Allah Madaukakin Sarki, a cikin Alkur'ani mai girma, inda Allah Madaukakin Sarki yake bayyana hikmominsa da suka sanya ya samar da waɗannan halittu. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله يعلم الجرائي والجباكي تدمر ودومين يجربشيكم دوما أجرب قوانين واندسي في جودة أيكي ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله مدوك تلسل يا سنيا وحليك في أبنك سعبايا موسى الأبنود ستخشي بايا موسى الأبنود ستخشي لننظر كيف تعملون دومم مغني مغنر دقو مسند دقو متنتن شيخ وعنين والذي في أيوك رسول زي كوتتا وعنين وعند أيوك رسول زي مننا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيهم أحسن عملا. دك وأنم عيني سنانا الله ملك تلك يا سامد وأنم حلتو وأنم أبي بعيد وما تنتشي سو أكي مكوتة أيكي مكوتة إيمان مكوتة أيك الدزام مكوتة إبادة مكوتة مؤاملة وأنت وأنم كوتة واتك شيء متى كنا قولي ده أم أدم زي كي كمالية دم زي صلى الله عليه وسلم يا رب أشكر من حديث وأنت مشهود يجمع من سنش مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. كما تعالى الله ملوك تنسلكي كما الله ملوك تنسلكي كنا جنن سجا كغاشي سيكا شجتين فإنكا سيكا توتتا سيكا أبندي كماتا سيكا أبندي يسو سيكا يقلن كتنك أنت وأنم أيكي كرك خسولي أجلسا. شيء الإحسان في العبادة وين على وجه من يم أقول لما تأتي دم تنزيك كم ونشيني أكيد سوق سني أشأك إن إبادون كباكي إياه دومن ينا أشكي مقصود سامد كيدم باوي إبادة كأيبا الله يسامد باي أبان كسا دومن سبون كامسا تو كم يسني ودنا أبي بأي دومن يتنتن جيسوا يسوق في جاو مني دومن جزا يتاريا إيمان كباكي إياه. Amma wannan imanin mataki ɗaya ne, ba mataki ɗaya ba ne. Za a iya tarayya aiki gabaki ɗaya, wannan aikin mataki ɗaya ne, ba mataki ɗaya ba ne ba. Ta fuskoki daban-daban. Muzu sun mawa ne salama ya nuna mana yadda ayyukanmu suke zaman kowa mataki-mataki. Bari buga mana misali da guda ɗaya. Azala ya ce ɗan adam zai iya yin sallah, ba yi da komai a cikin wannan sallah sai ɗaya bisa goma. Wani zai sai biyu bisa goma, wani sai uku bisa goma, wani sai huɗu bisa goma, wani sai biyar, wani har zuwa bai same ta kamaki. Shi mataki-mataki ce, wanda ya samu na kone shi ne ahsan amala, aikinsa ya kyautata saboda ya cika sallarsa, ya yi ƙoƙari ya tabbatar da kushu'i tun gabanin nan. Duk abin da ake bukata mai sallah ya kasance a kansa, ya kasance a kai. Da ya zo yana yin sallar nan, ya tattara hankalinsa, yana yi kamar yana halarto cewa a gaban Allah Maɗaukakin Sarki yake yin wannan sallah. Ya cika ta da farillanta, ya cika ta da wajibanta, ya cika ta da sunnoninta, ya yi ta ala akmalin wujud. Ladansa da matsayinsa ba zai kai na irin wancan wanda ya yi guja-guja ba, irin sallar nan da ake cewa ya faki ba yawa. Sai lada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kar ki taba dauka aikin wanci shine irin na wanci, aikin wani shine irin na wani. Akwai ahsanu, akwai hasan, akwai wanda yafi wanda wannan shine cikin tantancewar da Allah Maɗaukakin Sarki ya nufa cewa cikin hikimar samar da abu dai a ban kasa akwai wannan tantancewa da ake so a tabbatar mana. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa wa inna najaa'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, kuma lallai mu masu sanin duk abin da yake a ban ƙasa ne ya zamo diddigagge, ya zamo lalatacce, ya zamo ya zabanne kamar bai kasance ba bayan ya kasance da abin kawa ta ido ɗinnan, kamar yadda aka wasafta mana, bayan ya kasance da abin da rai take so ruwa da samuwarsa. Amma wata makarana sai a wayi gari Allah ya ce sai mu sanya shi ya kasance ke ƙashashe wanda ba zai amfanar ba, ke ƙashashe wanda ba zai burge ba, ke ƙashashe wanda rai ba za ta daɗa da shi ba. malamai suka ce wa illa musallimu la musallimuna ma ala wajhi al-ard min zinatiha turaban mustawin khaliyan yabisan la nabata fihi wala ma'a wala dina. A wannan aya Allah madaukakin sarki yana ga mana yanda zai wata rana za a wayi gari zai juyar da abin da yake ban kasa na wannan ado din, na wannan kawatawa din, na wannan kasa din mai wanda take mai danshi wanda take fitar da albarkatu da amfani da tsirrai da ƴaƴan itatuwa wanda dan adam yake jin dadin rayuwar sa shi. Wata rana sai a wayi gari ya bushe, idan wuri yana bushe babu tsirran da zai samu a wannan wuri. Wata rana sai a wayi gari babu ruwa, kuma bayan Allah madaukakin sarki ya alakanta rayuwar dan adam da ruwa. Wata rana sai a wayi gari babu gidaje, gaba ɗaya sun kau ka'allamta kun kamar ba su kasance ba. Ana gaya maka duk wannan ado da ƙawatawa da aka samu maka akwai ranar da za a wayi gari babu su, don haka ka shiga kai kan wannan ado da ƙawatawa su ɗebe ka. Ka ɗauka cewa zama ne na dindindin, a wannan abu ne mai ƙarewa mai wucewa, don haka kada ka musanya abin da yake ba yi da tabbas, abin da yake a kowane lokaci zai iya wucewa da abin da yake shi ne tabbas, wato abin da yake a gurin Allah madaukakin sarki. Sai ka siyar da wancan mai tsada tabbatacce a bisa wannan wanda yake mai wucewa mai arha. Za ka ya kai ɗan adam ta dawo cikin hankalinka, ka fahimci mene ne Allah madaukakin sarki yake so daga gare ka a matsayinka na mai imani. Inna laja'iluna ma wa inna laja'iluna ma alayha sa'idan jurza, tabbaci ne Allah madaukakin sarki ya bada ni cewa za a wayi gari wata rana wannan ƙasa da ta kasance Khadira mai yabanya mai fitar da albarkatu, za a kwashe duk wannan yabanya da duk wannan abubuwa da wannan ado da ƙawatawa. Sannan wannan amsa tambaye da take a matsayin zina zai tashi daga aiki, domin babu abin ƙawatawa da zai ƙawatar. Sannan za a busar da duk abin da yake a cikin wannan ban ƙasa din, sai ya zama ta zama falalan ƙasa ne fitar ƙeƙashashe, babu wani abu wanda yake mai ƙawatawa a kanta. Wannan ma'ana a wurare daban-daban Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da ita. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كي تأتي هي بتكفر شيء كثير وراء رزق إبعاد bata kasance cikin abubuwa waɗanda suke masu daɗa rai ba, bata kasance cikin abubuwa waɗanda suke masu ɗebe kewa ba. Allah ya ce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun, kamar haka ne muke rarrabe ayoyi muke bayanin su ga mutane waɗanda za su kasance masu tuntuntuni. Duk irin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana so ne kai ɗan adam ka zurfafa tunani a kai, ya ke baiwa Allah ke zurfafa tunani a kai. Idan waɗannan abubuwa da suka kasance a bisa irin wannan yanayi, wata rana za a wani gani ba su, mene ne dalilin tashin hankali? Me yasa ban tafiyar da rayuwata gaba ɗaya a kan su? Me yasa ba zan yi ƙoƙarin in yi amfani da su wurin gina amfanin da zan samu a can wurin da yake na tabbas ba? Wadarin da kuma masalar hayatin duniya kamar in an zanna wurin sama ita tana wa mutu ne za ta abu na asuwa a hashimar da duniya. وكان الله على كل شيء مقتدرا. دون أن أقول لك أن الله من 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 أقول لك أن lokacin girbi da zai zo da za a yi farin ciki da abin da za a samu na amfani, sai kuma a wani gari wata rana ga ruwan da wata gida za a yi cewa za a sa, amma wannan amfani ba zai samu ba. Ga wannan abubuwan da ake ganin an yi amfani da su za a samu wani abu na tagomashi da ake ganin komai ba za a samu, amma saboda Allah bai tsara wannan yanayi ko wannan jirgin lokacin ba za a samu ba, sai a gagara samun wannan. Yadda ake rasa wannan, wallahi kamar haka ne rayuwar gaba ne za ta kasance, duk ana ta wannan walwalar da wannan hada-hadar da wannan abubuwan da wannan jin daɗin da wannan kaza. Wata rana za a zo ta'allamta kun kamar ba ta kasance ba, don haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wannan aya domin mu ga mu cikin hayyacin mu gane cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya samar a ban ƙasa duk abin da Allah madaukakin sarki ya aza ya baki duk wani ƙarfin mulki da kike ganin kina da shi duk wani ƙarfin iko da kike ganin kina da shi duk wata tarin zuciya da kike ganin kina da ita duk wani ciwo da Allah madaukakin sarki ya baki wannan rana zai zama ka Allah ya kun kamar bai kasance ba to Allah ya kaddara rayuwar da kasance muna ganin ayoyi a matakin hango wancan babban hutu din yanda yanzu zaki iya kasancewa cikin samu wata rana sai ki zo ki rasa kuma duk yanda za ya baki wannan samun ba za a baki ba saboda lokacin ki ya wuce a kan wannan duk yanda za ta kasance a kan lafiya wata rana sai ki zo ki rasa lafiya ko me za a kashe a kan neman wannan lafiya ba za ki samu ba saboda lokacin da Allah ya kawo ki samu wannan ya wuce duk nan da wata ran zaki shahara a matsayin wata hajjiya wanda take mai noma kaza da take fice a wani kasuwanci na kaza wata rana zaki zo ki kasance kamar bace kasance a kan wannan abun ba to haka ake so ka halarto babban mutum da tsarewar rayuwar baki daya duk wannan hidimar da halalar da ake wata rana za a zo na jami nuna ma alaiha sabidan juruza za a wayi gari wannan ni'imtuwa wannan ado wannan ƙawatawa wannan arziki zai dawo kamar wata busasshiyar ƙasa wadda ba za a iya tsira wani abu a cikin ta ba balle da wannan abu babu wani abu na ni'ima rayuwar haka za da al'amin ƙasar haka za ta kasance fitan abushe a ƙiƙashi na haka ya kai ɗan adam ka dawo cikin hayyacinka ka gane wai menene ma hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya samar da wannan ado da ƙawatawa sannan kuma yaya ne za ka yi ka amfana da wannan ado da ƙawatawa da Allah madaukakin sarki ya samar a ban ƙasa yaya za ka yi ka yi amfani da wannan guri inganta kyakkyawan sakamakonka da za ka samu a gurin Allah madaukakin sarki ɗan uwa masu albarka tun daga farkon wannan sura har zuwa ƙarewar wannan aya ta takwas abubuwa ne daban-daban suke a cikinta na wa'azantarwa na fa'idantarwa na seta rayuwar ɗan adam za mu bi su a gurguje saboda ya zama mun fita daga wannan manfa'ar domin tun daga aya ta farko zuwa ta takwas ayoyi ne suke da alaƙa da juna ta fuskar ma'ana abu na farko Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura da godiya a gare sa wanda wannan godiya Allah madaukakin sarki yana bada labarin ya gode mawa kansa da kansa ne kuma a ciki akwai koyar da mu yaya ya kamata mu gode wa Allah kuma menene mafi tsadar abin da za mu gode wa Allah madaukakin sarki a kansa wanda shi ne ayyukan yin halitta sallallahu alaihi wasallam tare da shi kuma wannan tsadaddan littafin da babu irinsa wanda yake kulli ne na shari'a da sanya rayuwar dan adam da haka Allah madaukakin sarki ya koyar da mu yadda za mu gode masa abu na biyu Allah madaukakin sarki ya jeranta fadinsa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja cewa wannan shi mafi tsadar ni'ima ya saukar da shi ga bayyan halitta sallallahu alaihi wasallam gata ne ni'ima ce ma wa al'umma da ya aika musu wannan kulli din da haka ana dawo da mu cikin hayyacin ku fahimci cewa idan kuna so ku ga shari'a a cikin rayuwarku kuna so ku samu kwanciyar hankali a cikin rayuwar ku bi ruku da wannan littafi kamar yanda tunatarwa ce ga biyayyen manzon sallallahu alaihi wasallam gare sa akan ni'imar da Allah ya masa na zaɓarsa da ya aiko shi da wannan littafi sannan kuma ni'ima ce ga ko tunatarwa ce ga mu al'umma sabaki daya akan cewa mu gode wa Allah madaukakin sarki kuma mu fahimci tsadar wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana a cikin fadin Allah madaukakin sarki wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima Allah madaukakin sarki ya ce a cikin wannan alqur'ani bai sanya wani abu na karkata ko kandarewa ko bata ya sanya shi zama tuni dake da farko Allah madaukakin sarki ya kore wa wannan littafi aibu sannan ya tabbatar masa da kamala wannan yana daga cikin abin da malamai na yaren larabci ko kuma kwarewa a yaren larabci albalawa suke cewa wai at-takhliya qabla at-tahliya ka kore mummunan abu daga wani abu da kake so ka tabbatar da adalci da kawatarwarsa kafin ka yi mishi ado da kawatarwa domin ado yana fitowa ne lokacin da ya zama to an kawar da duk wani abu mai muni a tare da abin da ake so a kawatarwa misali in kina so adanki ya fito yayi kyau kina so adanki ya dau hankali dan Allah zaki ado baki wanka zai fito zai yi kyau zai bada ma'ana zaki burge dan haka sai an tsaftace tukunna abin sannan ayi masa abi Allah madaukakin sarki ya kore kasancewar alqur'ani ya kasanto akan karkacewa domin wannan tawaya ce muni ne ga duk abin da yake an nuna cewa wannan abin akwai karkata a jikin sa to wannan tawaya ce a gare shi to Allah ya kore wannan tawaya ga alqur'ani sannan ya tabbatar masa da abin da yake ado ne da kawatawa a gare sa wanda shine at-tahiyya din miƙewar alqur'ani kasancewar sa dukkan zance wanda babu kwannan kwani a cikin sa wanda babu halaka a cikin sa wanda babu wani abu wanda yake nuna cewa akwai cin karo ko kuma akwai dukka da warwara a cikin alqur'ani mai girma a cikin fadin Allah madaukakin sarki wai mashrul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana Allah madaukakin sarki ya ambata abinda zai yi mawa bayan sa wanda suka yi imani suka yi nagartaccen aiki da cewa ajra lada shi kuma lada kamar yadda muka ji malamin sun faɗa yana zuwa ne a makafin idan mutum yayi wani aiki yayi wata hidima ko har muka wa hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ba ma wanda aka dauke shi jinga ladan abin da yayi na aiki tun gabanin gumin jikinsa ya kafe ko ya bushe a basa to kai dan adam Allah ya ambaci abin da zai baka a matsayin sakamako da sunan cewa lada wannan kaiwa makura ne gurin kyautatawa kai a gare ka ya dan adam kada ka taba dauka cewa wai wannan abin da ka samu na sakamako dole ne a yi maka karramawa ce Allah madaukakin sarki ya maka ni'imtawa ce Allah madaukakin sarki ya maka dan haka kai abin da ake so shine kai aikin Allah madaukakin sarki kuma sai ya baka sakamakon da yake yafi aikin ka domin an baka gurbadan aikin ka ba za ka sha ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa min muqishal hisab wa uzib duk wanda aka ce za a mai killa killa ranar gobe kiyama a tantance komai da komai abin da yake wallahi biya domin ba kowa ne zai kai labari ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake fara cikin hadisi da bana halko nasin sa yake nuna cewa dukkanin wani dan adam yana shiga aljanna ne fa ba fada aikin sa zalla ba sai da rahmar Allah wanda sahabi ce ya rasulullahi har kai ya ce kai shi rahama Allah ba ku sarki ce da jin da bayi da yake cewa mu aiki kadan sai ya zama to ahsan amala ku ta ji wani yake tawo aiki sannan kuma wa la najzi yanahum ajrahum fi ahsan alladhi kan yamalun za mu sarfa ta musu ladan wannan aiki da suke da wani kyawu abu da suka yi ta kare haka da musani sakamakon da Allah ku sarki ya san da mana rahama sarki a gare mu sannan kuma a cikin kalmar Allah ku sarki وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله يقول سقيا متاكي متاكي نقوك المولور شبها نقوك المولور ون ممون المدنة ولا الناس كبرت على جوانا يقول سقيا لكذا أما تاكي نفرق سيالله يقول سقيا كي نون شبها ما لهم به من علم فارس كبير من أكبر من ناقه tun farko ma an musu fara ba su da talaka kuma ko da abin da ake magana kan sa ba tare da dalili ba magana ce wanda take ba ta da kushi ba ta da asali amma biyu ana da sarki ya nuna girman wannan abu da nuna wannan abu da suka furta din na cewa ittakhadha Allah walada tace kaburat kalimatan wannan kalma da suke ambatawa ta munana munin ta ya kai muni girman sha'anin ta ya kai girman sha'anin su je gidawa Allah ya rubuta sarki wannan abu na uku shine yanda Allah ya rubuta sarki ya tabbatar da wannan abu suke fada a matsayin cewa ƙarya ce ga wannan Allah ya rubuta sarki da laifi ne fanta da wannan ba kuma bai kasance a kan wannan ba cikin fa'idoji da zamu samu a cikin waɗannan ayoyi akwai wata fa'ida da take nuna wannan cewa ta yaya Allah ce ta fuskar amfani da Allah da bakin sarki da wannan kalima in an ce kalma ana nufin al-kalima wacce take takaitacciya take murakkaba bil huruf amma sai ga ittakhadha Allah walada jumla ce amma Allah ya ambace ta da cewa kalima kada ki ji ba wai wannan yana daga cikin abubuwan da yaran Allah ce yake akan su
وجعلها كلمة باقية في عقله لأنه يدعوه جعل كلمة الذين فقهوا السفلى وكلمة الله هي العليا وألزمه كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأعلاها. فأنا أقول كلمة بيتي وأنا أقول جملة بمعنى ما أمرها بشيكني دا كلمة صغدا تعطي هو أبدا تكي يكون شرش يشككي معنا تقوم abin da yake tabbatar da cewa wannan magana ta samu sakamakon kalmomi da aka jawo su suka zama sun mala fadiya a cikin wannan magana da kuke sarki liyin jiran ba su san shi da mulkin ruhun bashar ruhi da dalilin ya bani musalihan da annabi ajran hasan taqdim ma'ana gabatar da jin hankali da ladan wani Allah cikin sarki ne gabanin yin bishara ga wanda suke cikin imani irin wancan usulubi ne na tahliya kafin tahliya a fara ranar da domin a farko an zo al'ummar gaba ɗaya tana kan al'amari ne duka ana a kan rashin sanin ina aka dosa ana cikin duhu na kafirci don an zo da labari a fara nuna muku abin da yake na daidai da illa kaurace wannan abu na daidai idan kun yi shi sannan sai a fito ya kuma da kuka yarda da wannan abin da aka so shi da da aka gabatar da jin hankali da ragari gabanin fadar goma da yake cikin abu ko illolin abu kafin amfani da sabo da wani lokaci ya karfi bayuwa da zuwa ga jin hankali da ana zuwa abin da yake dare ne kan nuna mishi illar abu gabanin amfanin abin da zai samu abu na gaba mun fahimci cewa ashe aiki na wayo da samun sakamako na wani ba wai kadai ya ta'allaka bane ba da yawan aiki ahsan amala kyautata aikin shi ake so ka fi mai da hankali a kansa in ka kyautata to Allah madaukakin sarki shi ke yau gagawa Allah mai karfin insha kuma wannan ba yana nuna kashe gwiwa akan cewa in yi dan kadan in koma da zauna da alhalin ina da ni damar da zan yi yawa yana nufin in zaki kadan din ki ne kyau idan zaki ne yawa din ma ki ne kyau domin Allah abin da yake so shi ne wannan ne kyau kuma da zaki da dashi kai ka tashi a kan da bi yadda da Allah mai daukakin sarki abu na gaba ina da wannan na halin auzi na tarbaha Allah ya bayyana mana hikima gurin abin da ya samar a banka da haka idan ya zama to ga hikimar shine a tantance ku nisa zaka damu da wannan abu nisa zaka dan fara rayuwarka akan wannan abu nisa zaka kashe lokacin ka akan wannan abu bayan wannan abu kai jarabawa ne akan da haka kamai da hankali gurin kokarin tabbatar da hikimar ba wai ka mai da hankali gurin kokarin mallakar wannan abu in ka mallake shi to ka mallake shi ta kyakkyawar hanya domin ahsan amala in za ka yi aiki da shi kai aiki da shi bisa kyakkyawar hanya domin ahsan amala in za ka sarrafa da wannan abin da aka baka ka sarrafa da shi cikin kyakkyawar hanya domin ahsan amala amma kar ka nemi duniya ta yake halal yake haram kar ka nemi duniya idan ka rufe ba tare da izina da cewa menene hanyar da za ka yarda da Allah madaukakin sarki ba Ubay ibn Riyad rahimahullah alayhi yake cewa ahsan amala abinda ake nufi da ahsan amala ay akhlasuhu wa aswabuhu aiki yana zama to mafi kyawu ne lokacin da ya cika waɗannan abubuwa guda biyu san da ya zama to an tsantsanta shi ga Allah madaukakin sarki san da ya zama to ya dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah dan haka kai imani da shi kuma kai wannan aiki domin neman yaddar shi shi kai muhammadur rasulullah zan kora wannan aiki akan gwadan yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu dan wannan ne inje sai a nan gurin saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala idan Allah ya kafa sarki ne kowa ne kuma ya rana mai lafiya zuwa rana asabar domin kowa ya san yadda gaba ba zaman karatu saboda yanayin masallaci da sallar juma'a ranar asabar insha Allah ta'ala zai kasance da daddare za mu fara da fasar din da suke a cikin wannan sura fasar ta farko surar ka wanda da wannan sunan fasar ne surar ta ce wannan sura surar ka ina kuma na da roƙe da ke yi wa komai da kin da ana da yi amma sai ne ya kuma an fara da mu samu tariya cikin ladan baki ne wanda kuma ne kuskure ko da cikin harshe ko na mamuta Allah ne ya ke mun kuma sakin mu na kuskure ya ta subhanallahi wa bihamdihi tashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum.